daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin nan yayin da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 18 ga watan Satumbar shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato Benin safe kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Burtaniya ta sassauta matakin gargadin barazanar ƙarin ta'addancin da ake fuskanta a ƙasar. Jiya Lahadi, kungiyar Hamas mai gugurmaya da makami ta dauki matakin kawo ƙarshen rikicin da take yi da kungiyar Fata. Sannan kasar Iran ta ce ba za ta mika wuya ba duk wada hantarar ta da Amurka ke yi game da yarjejeniyar nuclear da aka cimma a shekara ta 2015.
To a Najeriya, rautani daga jihar Niger kasar na cewa sama da mutane 50 ne suka bata bayan da wani kwale-kwale kifi a kogin Shiroro.
To kawai yanzu ba za mu iya ba da tabbacin cewa sun rasu ba don ana nana ta cikin binciken ganin wasu wake da rai suwa kuma suka rasu.
Sannan za ku ji cewa kungiyoyin kwadagon Najeriya sun samu rarrabuwar kawuna kan wani yajin aiki na gamgari da za a yi shiga a yau. To da yake shirin namu ne na musamman ne wanda zai kusan ta'allaka kan kurar da ta biyo bayan hargitsin da aka samu a kudu maso gabashin Najeriya dalilin gwagwarmayar kungiyar 'yan aware ta IPOB. Hakan yasa za a mana afuwa domin za mu jingine shirin ciki da gaskiya. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Burtaniya ta sassauta matakin gargadin barazanar ƙarin ta'addancin da ake fuskanta a ƙasar daga mai rikitarwa zuwa mai tsanani bayan da 'yan sanda suka kama mutum na biyu da ake zargi a harin ta'addancin da aka kai a wata tashar ƙarƙashin ƙasa ta jirgin ƙasa a London. Sakatariyar harkokin cikin gida Amber Root ta ce kamu na biyu wata alama ce cewa an samu abin da ta kira kyakkyawan ci gaba a binciken da ake yi kan harin ta'addancin nan na ranar Juma'a wanda ya raunata mutane 30 waɗanda zuwa yanzu duk an sallame su daga asibiti in banda mutum guda. Mataki mai tsanani na nufin hukumomin Burtaniya sun yi imanin cewa akwai yiwuwar kai wani ƙarin harin, a yayin da kuma mataki mai rikitarwa ke nufin kusan lokaci ne kawai ake jira a game da mataki na gaba. 'Yan sanda sun ce sun damƙe wani mutum ɗan shekaru 21 da haihuwa a unguwar Hounslow da ke yammacin London, inda nan ne filin jirgin saman Heathrow na London yake. Ana 12 daren Asabar saura 'yan daƙiƙoƙi. Tun da farkon ranar Asabar, aka damƙe wani matashi ɗan shekaru 18 da haihuwa a Dover mai tashar jirgin ruwa, inda ake tafiya daga Burtaniya zuwa Faransa.
Jiya Lahadi, kungiyar Hamas mai gwagwarmaya da makami ta ɗauki matakin kawo ƙarshen rikicin da take yi a siyasance da kuma kan mallakar yankin ƙasa da kungiyar Fatah ta shugaba Falastinu wato Mahmud Abbas, inda Hamas ta amince ta rusa shugabancinta ta shiga babban zaɓe. Yayin da tattalin arzikin Gaza ya ruguje ta yadda ma wutar lantarki ta tsawon sa'o'i 4 kawai ake samu a rana wannan yankin ƙasa da ke gabar kogin Mediterranean. Kungiyar ta Hamas ta ce za ta bar gwamnatin haɗin kai da Abbas ke jagoranta ta karɓi ragaman mulkin yankin tun shekaru 3 da aka kafa gwamnati ta haɗin gwiwa, to amma ta kasa iko da wajen sai yanzu. Wannan cigaban da aka samu ya biyo bayan tattaunawar da aka yi daban-daban tsakanin wakilan Hamas da Fatah da jami'an hukumar leƙen asirin Masar a birnin Alƙahira. Wani jami'in kungiyar Hamas mai suna Hussam Badran ya ce hukumomin na Gaza sun amince da buƙatar Abbas ta kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakanin kungiyoyin Falastinawan biyu a matsayin abin da ya kira kyakkyawan fata dangane da shirin da ake yi na sasantawa. An zaka an rusa gwamnatin gudanarwa, kuma don haka gwamnati na iya zuwa Gaza ta ɗau nauyin da ya rata a wuyanta.
Ƙasar Iran ta ce ba za ta mika wuya ba duk wada hantarar ta da Amurka ke yi game da yarjejeniyar nuclear da aka cimma a shekara ta 2015. wadda shugaba Donald Trump ya yi barazanar sokewa a cewar shugaban addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei a jiya Lahadi. Kasar Iran na tsaye daram, kuma muddin kasar nan mai danniya ta ɗau wani matakin da bai dace ba game da yarjejeniyar nan ta nukiliya, za ta fuskanci martanin jamhuriyar musulunci, a cewar Khamenei a wani jawabinsa ga jami'an 'yan sanda. Tun ranar Asabar, shugaban Iran Hassan Rouhani ya kama hanyar zuwa babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a yi a birnin New York, inda ake kyautata zaton zai tattauna da sauran shugabannin duniya kan yarjejeniyar nukiliyar ta shekara ta 2015, wadda ta tanaji sauƙaƙa takunkumi ga Iran a madadin kawo ƙarshen shirinta na nukiliya. Ranar Alhamis inda ta gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ɗaukar wasu matakan da bai bayyana ba a kan Iran a watan gobe, yana mai ci gaba da bayyana rashin amincewarsa da yarjejeniyar.
To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Kuwait za ta kori jakadan kasar Koriya ta Arewa da wasu jami'an diplomasiya hudu a cewar wasu majiyoyi jiya Lahadi. Za a rage wakilcin kasar ta Koriya ta Arewa ne a diplomasiyance a wannan kasar Larabawa mai arzikin man fetur zuwa karamin ofishin jakadanci mai jami'an diplomasiya uku kawai, a cewar majiyoyin diplomasiya waɗanda ba su san a ambaci sunayensu. Wannan sanarwa ta zo ne kwanaki biyu bayan da Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ya bi ta saman kasar Japan, kuma kasa da mako guda bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba wasu sabbin takunkumi ga Koriya ta Arewa saboda gujin makamin nukiliya na shida da ta yi. Wannan kuma na biyo bayan ziyarar da Sarkin Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah ya kawo Washington kasa da makonni biyu, inda ya gana da shugaban Amurka Donald Trump. A wani bayani da ofishin jakadancin Amurka a birnin Kuwait ya yi, ya bayyana kasar Kuwait a matsayin wata muhimmiyar abokiyar tafiya a wannan yanki, musamman ma game da batun Koriya ta Arewa da sauran batutuwa da dama.
Kulsum Nawaz, matar tsohon Firaministan Pakistan da aka tsige Nawaz Sharif, ta ci zaɓe cikin sauƙi jiya Lahadi na hayewa kan kujerar da ya bari. Nasarar da Kulsum ta samu bata zo da mamaki ba, tunda yake jam'iyyar da ke mulki ta Pakistan Muslim League da haɗin gwiwar Nawaz na da tasirin gaske a yankin tsakiyar Lahore. Tsohon Firaministan ya rike wannan matsayi tun a tsakiyar shekara ta 1980 lokacin da ya fara shiga siyasa. Kotun kolin kasar, wadda ta yi shari'ar zargin cin hanci da rashawa da ake ma Nawaz Sharif aya wato da ƴaƴansa, ta zartar da hukunci a watan Yuli cewa Sharif ya ɓoye wasu ƙaddarorin da ya mallaka a ƙasashen waje, sannan ta bayar da umarnin a tsige shi bisa hujjar cewa shi ba mai gaskiya ba ne.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara ne daga jihar Niger, Najeriya, inda rahotanni ke cewa ma'aikatan ceto na can suna neman sama da mutane 50 da suka ɓata bayan da wani kwale-kwalensu ya kife a kogin Shiroro. Daga Mina, Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani.
Bayanai dai sun nuna cewa lamarin ya faru ne tun da misalin ƙarfe 11 na ranar Asabar ɗin nan da ta gabata, amma sai a ranar Lahadin nan aka fara samun bayanai saboda ƙarancin hanyoyin sadarwa a yankin. Mazauna yankin da abin ya faru dai sun ce suna tsammanin iskan hadari tare da kaɗawar ruwa shine sanadiyar kifewar wannan jirgi. Kuma har yanzu a haɗa wannan rahoto, mutane hudu ne kacal daga cikin sama da mutane 60 da ke cikin jirgin aka iya cetowa da ransu, kamar yadda suka yi mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Jirgin yana ɗauke da fasinjan ne, amma dai mutum wasu su ne suka fita da rayuwar su yanzu, saboda jirgin yana haɗa kaya ne da mutane. Mutanen kuma kaga sai ba cin yau zuwa gobe za a ganta shi ko mutum na waje, saboda suna kasa ba su gama kasuwa ba.
Kana nufin magana nan da muke da kai mutanen hanyar suna cikin ruwa?
Eh, gaskiya suna cikin ruwa, nan ba su fara kasuwa ba.
Shi wannan jirgi daga ina ya tashi kuma ina zai je?
Ya tashi daga gari ne a kuke Makerere zuwa Zumba.
Sunana Alhaji Abdulrauf nan sarkin ba. Hakika tabbas hatsarin ya faru kam. Dan jiya ne mutanen ƙauyukan nan Rafin Sarkin Bawa da za su je cin kasuwar Zumba. Ne suka hau jirgin ruwa na kwale-kwale. Da yake an yi hadari jiya, iskar ruwa da sauransu ya taso. Jirgin da ya tangaɗa ya ya nufi da
Shugaban hukumar bada agajin gaggawa na jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce sun samu labari kuma tuni har sun tura jami'an su domin kai dauki.
Mun samu bayanai cewa mutum 60 suke a cikin jirgin, kawo yanzu an iya samu mutum 4. So sauran har yanzu mutanen mu ma yanzu da nake wannan magana da kai suna akan hanyar su na zuwa wajen da wannan hadari ya faru.
Na to su sauran mutane 56 a iya cewa sun mutu kenan koko?
Eh to kawo yanzu ba za mu iya ba da tabbacin cewa sun rasu ba don ana nana ta cikin binciken ganin su wace da rai su wace kuma suka rasu. So sai dai zuwa lokacin da aka kammala ba da agaji na gaugawa shine za mu iya fitar da wani bayani daban.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kakakin 'yan sandan DSP Babalola Adewole ya ce sun tura 'yan sandan ruwa domin binciko abin da ya faru, a saboda haka ya ce sai nan gaba kaɗan za su samu cikakken bayanai a kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
To Allah ya kyauta. Ƙungiyar kwadugo ta ULC a Najeriya ta ce yau Litinin za ta fanjama cikin wani yajin aiki na gama gari, sai dai ta kwararta ta NLC ta ce wannan yajin aiki haramtacce ne. Ga Hassan Maina kai ne da ƙarin bayani.
Wannan yajin aiki babu gudu babu ja da baya. Mun kirawo yajin aiki na gama gari wanda insha Allah yau din nan Monday za mu fara shi. Mun kirawo duk kungiyoyin da suke karkashin mu waɗanda suka hada da Nubank, wato masu daukar man fetur da kuma bankuna da kuma telecommunication kallon tarki da sai dai sauran manya-manyan kungiyoyi da suke karkashin wannan kungiya ta kwadugo ta UN. Wannan yajin aiki za mu yi shi ne sai ran da shi ne girman shugaban ƙasa ya ji kirayen mu ya wato cire wannan minista na kwadago wanda ya makale da rigan shugaban kasa yana rashin mutunci wa ma'aikatan Najeriya, yana jawo shugaban kasa zai.
Comrade Nasir Kabir kenan, kakakin bangaren kungiyar kwadago ta ULC ke mana karin bayani kan yajin aikin gama gari da suka fara a yau Litinin. Duk kokarin da muka yi don jin ta bakin ministan kwadagon Najeriya Dr. Chris Ingige bai nasara ba, za mu ci gaba da abin sawu. Amma ita ɗaya kungiyar kwadagon ta NLC ta ce wannan yajin aiki da ULC ta fara a yau ɗin nan shiririta ne. Comrade Ayuba Waba shine jagoran NLC a Najeriya.
Ba jiha ko ɗaya a Najeriya da za ta shiga wannan yajin aiki ko kuma ma'aikata wanda muka ba su umarni. Inda nake so a fahimta shine a bisa ga abubuwan da yake faruwa a ƙasa, akwai mutane da yawa da suke so su amfani da wannan dama domin su kawo rudani da kuma tashin hankali. Kuma ina tabbatar maka cewa wannan kungiya da ta bada wannan umarni, kowa ya sani gwamnati ta ce ba a yi mata rajista ba. Idan ba ka da wannan dama ba za ka iya amfani da wannan daman ba. Mun lura sosai kuma mun ga cewa ba harka ne na kungiyar kwadugo ba. Dukkan mun riga mun gaya musu cewa babu yajin aiki.
To sai dai kuma kungiyar ta ULC ta kuma ayyana NLC a matsayin ita ce haramtacciya, kamar yadda Comrade Nasir Kabir ke cewa.
Muna so a tambaya mana shi shugaban kwadagon nan ya gaya mana menene register number register NLC. Mun san NLC a Najeriya ba ta da register, in akwai kuma a gaya mana number ta.
Yawwa.
Kungiyar kwadagon ta ULC ita ce kadai take da register wato 001.
Abin jira gani yanzu shine irin tasiri ko rashin tasirin da wannan yajin aiki zai yi, abinda lokaci ne kadai ka iya nunawa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma sai rawatannin da shirin namu zai fi mai da hankali a kai, inda jami'an tsaro a jihar Niger a kudu maso kudancin Najeriya sun ce sun kama mutane 2 bayan wani farmaki da wasu mutane suka kai akan wata al'umma wanda ya sanadin mutuwar mutane 4. Lamida Abubakar na dauke da karin bayani.
DSP Onyemaka Andrew shi ne mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Delta, kuma ga abin da yake cewa.
Arrested 2 suspects for their complicity, their involvement.
Yana cewa ne mun kama mutane 2 kan harin da aka kai a birnin Asaba, kuma muna ci gaba da gudanar da bincike. Muna kyautata zaton cewar 'yan kungiyoyin asiri ne ko kuma 'yan harantattar kungiyar nan ta 'yan ta'adda wato IPOC, amma dai a yanzu a tsaye muke wajen sintiri. Shi ma mataimakin babban babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da ke kula da shiya ta tara mai hidikwata a Ummu Ahiya ya IG Hosea Hassan Karma ya ce,
"Eh yanzu ma mun tura 'yan sanda suna patrolling wanda anguwa gaba gida, kuma muna assuring members of public cewa kowane koda kowa ya ci gaba da harkar shi."
A baya-bayan nan ne dai gwamnatin Najeriya ta ayyana kungiyar ta IPOC a matsayin kungiyar 'yan ta'adda, su ma gwamnonin jihohi biyar na yankin kudu maso gabashin Najeriya sun haramta wannan kungiya ta IPOC a yankin su da kuma ayyukan da take gudanarwa. Wannan na daya daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen lafawar al'amura, to amma kungiyar ta IPOC ta musanta wannan zargin. Na ji ra'ayoyin wasu 'yan kabilar da ta Ibo kan wannan lamarin, kuma ga abin da suke cewa.
To Mr. AU, general din nan abin da muka ce muna fata Allah mu zama lahiya, ba so magana ce wanga kaire ne ko wanga musulmi ko wanga shine wannan ga a'a mu guda ne, Allah ya riga hada mu.
Ne mutum yana so yayi kasan Biafra bai kamata ya kashe mutane ba. IPOP wannan ya zama terrorist.
Yana zuwa bara daga don garin kuma ɗan kungiyar IPOP ɗin ta addaba ne. Tunda wannan kungiya ta fito, in ka duba ba a taɓa ganin wani makami a hannun su ba.
Cin da aka yi na baya-bayan nan, ita kungiyar IPOP ita ce ake zargi da kashe-kashe. Idan ba su da makamai ya za a yi su kashe mutane.
Ana zargin su da kashe-kashe, an ga inda suka kashe ni dai ban gani ba. Amma
yayin da ake samun rahotanni da ke nuna cewa a arewacin Najeriya musamman shugabanni suna tattaunawa da 'yan kabilar ta Ibo da ke zaune a yankunan Lamu lafiya, kawai yanzu dai an shimfiɗa irin wannan a yankin kudu maso gabashin Najeriya musamman jihar Abia da irin wannan al'amarin ya bijiro.
Sana Alhaji Yakubu Aliyu ni sakatare ne na Muslim Tribune Welfare Board Abia State. A kamar abinda aka yi arewa gaskiya ya mana daɗi, saboda su gwamnonin arewa da sarakunan arewa da leader da shugabannin al'umma na arewa wannan matsayin da suka ɗauka sun yi mana daidai, saboda haka shi yasa ma shi gwamnatin da gwamna ɗin abin ya faru za mu yi shugabannin al'umma ita su haƙuri kada su gudu ko kada su wuce fargaba da mun su insha Allah mu zai ba su kariya.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Hausa mazauna garin Okigwe da ke jihar Imo sun yi kira da a ƙara yawan jami'an tsaro a yankinsu domin samun ɗorewar zaman lafiya, duk da cewa rikicin da aka samu a baya-bayan nan bai kai ga yankinsu ba, kamar yadda za ku ji suke faɗa a wannan rahoto na Alphonsus Okruge daga Oru Oweri.
Ni ne Alhaji Muhammadu Njogi Tuga Elia Action. Alhamdulillah akan abin da yake faruwa a kudancin kasar nan, kaman inda muke da Okigwe, alhamdulillah abin da yake faruwa bai taba mu ba, amma nan kusa da mu abun ya safi mutanen mu da yawa, ya safi ainihin su waɗanda suke neman Biafran din da waɗanda ba sa son Biafran din da mu da muke neman abinci a nan kudanci, abun ya safi mu. Saboda haka muna kira ga federal government da kuma state government duk dai su hada kai su taimaka da jami'an tsaro da su waɗanda za su dinga kare mutane, in Allah kare mu su kare mu. Suna kokari amma su kara kokari akan wanda suke yi.
Sunana Mansur. Ba wai yankin Abia ko Aba shine za a kai musu jami'an tsaro ba, a'a, bukatan jami'an tsaro a ko ina duk inda ake wani fitina zai taso, ba ma fatan fitina.
Sunana dai Baban Shanu, jihar Kano, kamar hukumar gaya game da gidan Shawai. Mu Hausawan Okigwe mun nemi taimako a gwamnatin Najeriya ta gaggauta kawo mana tsaro a yankin kudu maso gabar gaba daya, sakamakon tahatayen hankan da ake samu tana kokari kuma tayi kokari mun yaba aikin ta, amma muna neman ahuwa a gunta ta taimake mu ta gaggauta ƙara kawo mana tsaro.
Dan bude Sokoto, ni nace shugaban kasa ya malalo sojojin nan don mu samu zaman lafiya.
Wani mataki hukumomin tsaro ke dauka game da wannan a halin yanzu? Mr. Hosea Karma, mataimakin sufeto general mai kula da rundunar 'yan sandan yankin, ya mayar da martani yana cewa
kuma situation din ya dan yi da su shi IGP ya riga ya bar amurni a kara 'yan sanda, kuma a tabbata cewa every law abiding gaba da harkar shi would unmolest. So yanzu haka muna expecting 'yan sanda suna
a 'yan kwanakin nan dai akan tarar da jiragen yaƙi suna shawagi a sararin samaniyar yankin, wanda ya zama alamar gargaɗi ga masu zanga-zanga da 'yan ta zaune tsaye. Alphonse Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To yayin da dattawan arewacin Najeriya ke ci gaba da kirin a kai zuciya nesa, shugabannin yankin irin su Farfesa Ango Abdullahi na da ra'ayin cewa matsalar Najeriya ba kundin tsarin mulkin ƙasar take ba. Ga Salishu Ashaka da ƙarin bayani.
Ango Abdullahi a zantawar da muka yi a Abuja ya ce ƙalubalen ba batun tsarin mulki ba ne, kuma dattawan kudu maso gabashin Najeriya sun so su yi fargajaji.
A tsaya a gaya ma juna gaskiya.
Ba maganan abinda ake kira tsarin mulki ba ne a kan takarda. Amma wanda aka yi saboda shi suna nan a ƙasa, su ne kuma ake fama da ra'ayinsu a kan cewa ba za su iya zama lafiya tare ba. To saboda haka sai a zauna a faɗi gaskiya cewa wannan abin da muke kira Najeriya zai yiwu mu ci gaba da zama irin yadda muke zaune yanzu, ko kuma akwai wata dabara wadda za a shigar da za ta kawo jin daɗin kowa da kowa. To ni kuma abin da nake hange a nan wurin, yana da wuya duk dabarar da za a yi na tsarin mulki, taron tsarin mulki da aka yi ƙasar nan ba ƙasar da ta tsayi mai yawa kamar shi. Aƙalla mu kafin bayan Bature ya tafi mun taron tsarin mulki kamar 6 ko 7, kafin Bature ya tafi yayi kamar 9 kenan. Amma har yanzu an ce ƙasa ba ta zauna da gindinta ba. To wani taro ake nema wanda za a yi wanda za a ce ƙasa kuma za ta zauna da gindinta? Saboda haka sai a zo a zauna. Me yasa ƙasa ta kasa zama da gindinta? Wane mulhu ne yake gocewa, ko wane murahon suke gocewa tukunyar take so ta faɗi ta fashe?
Dejiya Dayenjiu na kungiyar zanga-zangar Awamumu Dondo Movement na daga matasan da suka shirya liyafar murnar samun belin Nnamdi Kanu, amma a yanzu ya dawo daga rakiyar batun 'yan awaren.
Kotu ya ba da conditions na belin shi, kuma muna ganin cewa tun da kiremi yaro ne samari ne kamar mu, zai nadama ya shiga hankalin shi, amma yaron ya nuna cewa baya son zama lafiya. Mu ma muka dinga mai kaca-kaca. Ibo wanda yake da aikin shi ba zai rufe shagon shi ba ya dinga bin wani yana ta ihun Biafra. Gwamnoninsu su ne masalansu, ba Najeriya ne masalansu. Duk gwamnoninsu suna karba kuɗi, me suke yi da shi? Abubuwan da Nnamdi Kanu da sauran suke ya kamata su dinga tambaya kenan. In ka je arewa nan da wuya ka gan hanyoyi mara kyau, amma in ka je duk wurarensu din da wuya za ka gan hanya guda ɗaya mai kyau. Gwamnoninsu suna satan kuɗinsu, ba sa tambaya, kullum suna ihun Biafra. In aka je Biafra din za su kawo mala'iku ne daga sama wanda za su zo su yi mulki a wurin. Abubuwan da na zartacewa ma yaro ma zai dinga magana, na canja gwamnoninsu ne nake tunanin cewa zai dinga magana, ba magana wai yana so ya kafa Biafra ba.
Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To dangane da haramta kungiyar ta IPOP da tarayyar gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya suka yi da kuma saka ta a ajin kungiyoyin 'yan ta'adda da rundunar sojin Najeriya ta yi, Hassan Maina Kaina ya nemi jin ta bakin wasu ƙwararru a wannan rahoto da za ku ji.
Kamar Boko Haram, ita ma kungiyar 'yan ta'adda ta IPOB da ke rajin kafa ƙasar Biafra daga tarayyar Najeriya. Sannu a hankali ta kama hanyar fito na fito da mahukunta a cikin ƙasar, al'amarin da ya sa gwamnonin jihohin kudu maso gabashin Najeriya suka haramta ta. Shin kome wannan haramci ke nufi bisa doron tsarin mulki? Tambayar kenan da naiwa lauyan tsarin mulki Barista Ibrahim Tukur El-Sudi.
Abin da yake nufi dukkan abubuwa da suke yi dole ne su bari. Idan ɗaya daga cikinsu ya tashi ya yi ambaci sunan ma a IPOB, duk wanda ya yi ikirarin cewar shi memba ne na wannan kungiyar, to ya kamata a kama shi a gurfanar da shi gaban shari'a. Saboda idan aka ce mutum ɗan ta'adda ne, wato yana yin abubuwa ne domin ya tsoratar da mutane, don ya cimma burin ko siyasa ko addini ko aƙida. Wannan shi ne ma'anar ta'addanci a shari'ance.
To kuma ma'anan cewar sun haramta kungiyar su kuma da gwamnoni suka yi, shi kuma wannan me yake nufi?
Yana nufin kenan idan fa suka yi wani abu wanda ya nuna cewar suna cikin kungiyar nan, za a iya kama su a gurfanar da su gaban kotu.
Tuma harkokin tsaron Najeriya ta ayyana IPOB a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Kamar yadda masanin tsaro Aliko Rashid Harun ke cewa wannan ayyanawa ta dace.
Wanda defense headquarters ta faɗa ta wannan fanni a yayi daidai. The future of India, independent people of Biafra suka fitar duya bada direction akan cewa wannan operation din da suke yi fa yana da halaka da su 'yan ta'adda. Su sun ce wai suna neman a ba su independent state na Biafra, amma me ya kai su da samun makamai? Na biyu, in ka duba 'yan ta'adda duk duniya sukan yi establishing roadblock saboda suka karban kudi daga wurin mutane suna financing activities din su. Na uku sun zo sun samu sun yi attacking sojoji kuma sun ce su waɗannan mutanen abinda suke yi suna son su bare ne daga cikin ƙasa duk wani dan ta'adda yana da wannan future din.
Wasu masu rajin kare haƙƙin bil'adama musamman daga kudu maso gabashin Najeriya na nuna cewar ayyana IPOB a matsayin yan ta'adda ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar. Amma a cewar barista Ibrahim Tukur El-Sudi, wannan batu ba daidai bane.
A shari'ance ko kadan bai ci karo ba, saboda ai da an bar su suna yi, amma da suka wuce gona da iri suka nuna ta'addanci, suke barazana ga rayuwar mutane, to kaga kenan sun shiga aikata laifi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kwan kasar nan wanda suka yi mulki nata ba sa yin kwarza ba ba
kan za gogo nan na cewa karfe 1 na dare ne da minti 25 yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger inda wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Hetamat ta hada kai da sarakunan gargajiya domin ƙara wayar da kan jama'a kan muhimmancin zaman lafiya ga tamar abari da ƙarin bayani
Manu Agali shine jagoran na kungiyar ta Hetamat ya bayyana abin da ya kai su ga wannan haduwa da sarakan gargajiyar
suka mama gwamnati suka mama talakawan su suka mama kasan Niger abun da ya shigo su ba da labari in wani ya zo sai ya je ga wani sabon addini ya kawo eh ta wajen sarakuna zaibewa kamata suke da labari suke kusa da talakawa kenan su ba da labari su ba da gargadi ga matasa ga mata ga talakawan su duka dan a shimfida kunci hankali a ko ina cikin Niger musamman jihar Zandar Tawa da jihar Agadez samu kudade sun kai miliyar 2 da miliyon 209 da yankai minister Kyar Almalik Samburni su ne suka bado wadannan kudade dan ayi ayyuka
An yi zaman ne a jagoranci ministan cigaban karkara Malam Abdumani inda ya jinjina ma wannan niyya na kungiyar ta Hetamat.
Hetamat tana cikin kungiyoyi da muke ce ONG na kasar Niger wanda suke aiki da doka. Gwamnati ta yi tsaye kuma tana da niyyar kama ma duk ONG din da ke da niyyar aiki da doka. To shi yasa muka zo don mu ba da izini. Sarakunan gargajiya kowa ya san ayyukan da suke yi a nan kasar Niger na taimaka ma al'umma
su ma dai sarakan gargajiyan da aka yi haduwar da su cewa suka yi za su kama yadda zaman lafiya zai tabbata a waɗannan yankuna
za mu bi sau da kafa tare da mutanen Hetamat mu jawo hankalin samari mu jawo hankalin al'umma bisa kwanciyar hankali wadda kasar mu tana bukatar ta yanzu kun san kasar mu tana kewaye da kasashe da yawa wanda yake suna cikin tashi tashi hankula sarakunan gargajiya sun dauki alkawari za su tashi gaba daya kuma su kulkwata su saboda su kama
sarakuna duka sun bada goyon baya 100% za su taimaka da ikon Allah da kuma yarda al'umma dan al'umma za mu gaya musu duk abin da sun ka gani wanda ba su yarda da shi ba su gaya ma hukuma
Tamar Abari muryar Amurka daga Agadez a Jamhuriyar Niger
Yanzu kuma kafin mu karkare shirin baki daya ga labarai a takeice
Duwa takeice Burtaniya ta sassauta matakin gargadin barazanar karin ta'addancin da ake fuskanta a kasar daga mai rikitarwa zuwa mai tsanani bayan da yan sanda suka kama mutum na biyu da ake zargi a harin ta'addancin da aka kai a wata tashar karkashin kasa ta jirgin kasa a London Sakatariyar harkokin cikin gida Amber Root ta ce kamu na biyu wata alama ce cewa an samu abin da ta kira kyakkyawan ci gaba a binciken da ake yi kan harin ta'addancin nan na ranar Juma'a wanda ya raunata mutane 30 waɗanda zuwa yanzu duk an sallame su in banda mutum guda Jiya Lahadi kungiyar Hamas mai gwagwarmaya da makami ta dauki matakin kawo ƙarshen rikicin da take yi a siyasance da kuma kan mallakar yankin ƙasa da kungiyar Fatah ta shugaban Palestina Mahmud Abbas inda Hamas ta amince ta rusa shugabanninta ta shiga babbar zabe Kasar Iran ta ce ba za ta mika wuya ba duk wada hantarar ta da Amurka ke yi game da yarjejeniyar nukiliya da aka cimma a shekara ta 2015.
Tuma da lagai da Ibrahim Masuwaro da kuma kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da an jima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da caji wato 7 kenan agogon Ghana, za mu zo muku dauki da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Kada a manta domin jin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, sai a ziyarci shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Chiyuba Hero Dedene da John Ellison da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, Mahmud Lalo ke cewa mu zauna lafiya.